a Washington, D.C. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, amma yau ranar 15 ga watan Oktoba na shekarar 2019 zamu dan karkata shirin domin karɓi bakuncin matashin dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Hafiz Kawo. To madalla Amina, yau filin yau da gobe ya samu bambako.
Babban bako.
Kwarai da gaske.
Ka san shirin nan namu na matasa ne.
To
da kuma mun samu matashin dan majalisa.
To da farko dai zamu so bakuncin wa muka samu a yau.
To assalamu alaikum, sunana Honorable Hafiz Kawo, dan majalisa mai wakiltar tarayya a zauren majalisar kasa, tarauni karamar hukuma ce a babban birnin Kano dake Najeriya.
Tabbas. To mutane za su san menene ya kawo ka Amurka?
Mun zo Amurka taro na shekara-shekara wanda bankin duniya da wannan asusu na bada tallafi na duniya wato IMF suke shiryawa na kasashen duniya baki daya, musamman kasashe masu tasowa da kuma kasashen Afirka, wanda akan ba su dama a zo a tattauna manyan batutuwa da suka shafi fanni na tattalin arzikin waɗannan kasashe.
To ka zo ne a matsayin, duk da yake na fuskanci cewa kana cikin wani kwamiti a majalisar wakilai, wani kwamiti kake ciki ne?
To ni ne mukaddashin chairman na kwamitin da ya shafi harkar banki da kudi, wato committee on banking and currency.
To kin ji kudin ne ma gaba ɗaya na majalisar wakilai ya zo mana hajiya Amina. To alhamdulillah. To shi wannan ya ta wace hanya wannan taro zai tallafa wa kuma zai taimaka wa kasashen musamman ma Najeriya da kuma ya ku zo ku tattauna a wannan?
To shi wannan babban banki na duniya da shi wannan asusu wanda suke tallafawa kasashe wato IMF sukan zauna su yi bincike akan tattalin arziki na kasashe, musamman ma kasashe masu tasowa da kuma kasashe masu raunin tattalin arziki. Masu sauraro in za su yi bibiya yanda tattalin arzikin duniya ya shiga wani yanayi, musamman a kasar mu ta Najeriya, za a fuskanta shekaru kusan hudu ko uku baya da suka gabata tattalin arzikin mu na Najeriya ya shiga wani hali kusan man fetur ya karye farashin sa, sannan kuma za a duba abubuwa da dama sun faffaru musamman akan wannan magana ta tattalin arziki. So shi wannan banki ya kan sa mutane wanda suke da kwarewa a wannan fanni su yi bincike akan kasashe daban-daban, kuma sukan bada shawarwari yanda su waɗannan wakilai kamar mu da muka zo za su gaya mana abin da suke tunani a wannan shekara da kuma shekara da za ta zo, dan mu san yanda za mu yi in mun koma mu sanar da gwamnati domin gwamnati dauke matakai na yanda za a ƙara farfado da tattalin arziki.
To masha Allah, wannan tabbas taro ne mai muhimmanci ga ƙasa ga kowa. To muna murna da mura da ka zo wannan taro, kuma Allah ya sa a samu abin da aka zo nema. To ba mu ga abin da na mantawa mu ga jama'a ba shine daga baya, daga bisani za mu bude musu, bayan mun gama tattaunawa za mu bude layukan waya domin su kira idan suna tambaya ga Honorable. Za mu buɗe layi, mutane za ku iya kira ku
yi maza tambaya kai tsaye.
To lambar mu dai ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Akwai kuma tambayoyi a Facebook, shi ma mun kwaso wasu daga ciki, su ma za mu kai gare su. Amma kafin nan ya kamata dai a ce
muna so mu san tarihin shi Honorable, ya aka yi ma ya shiga siyasa har ya takara?
To alhamdulillah, ni dai haifaffen Kano ne, an haife ni a Kano a ƙaramar hukumar birni a da kafin aka cire ta zama ta koma karamar hukumar tarauni yanzu amma iyaye na dan karamar hukumar birni ne mahaifina dan yaka sai ne mahaifiyata ma haka a Kano na girma na yi makaranta ta a Kano na jami'ar Bayero inda na karanta fannin chemistry daga nan kimiya daga nan da na gama na yi bautar kasa na fara aiki a kamfanin sadarwa na MTN wanda ina aiki da wannan wuri na bari na koma ma'aikatar sadarwa ta kasa wanda a shekarar 2014-15 na samu aiki da mataimakin shugaban kasa na yanzu karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari inda na yi aiki da shi na shekara 4 daga bisani kuma na bari na shiga takara ta majalisar tarayya wanda Allah ya bani nasara yanzu na tsinci kaina a majalisar tarayya
masha Allah to me ya ji hankalinka har ka je ka ce to
in yi takara
kuma zan a matsayina na matashi
to in ka dubi Najeriya zaka ga kashi 60 na al'ummar Najeriya matasa ne kuma in ka dubi wannan al'umma tamu zaka ga matasa su ne karfin gwiwar ko me za a yi a ƙasa sai da su amma kuma mu ne muka fi koma kowa komawa baya zaka ga matasan mu na Najeriya suna da hazaka suna da kokari amma rashin samun dama da za su bada gudunmuwar su domin ganin ci gaban kasa ba sa samu wannan damar so wannan ne ya saka na yi tunani ce ni ma bari in gwada in yi takara domin in je in bada gudunmuwa ta a matsayina na matashi kuma in kare mutuncin matasa ƴan uwana domin kai kudure-kudure na musamman wanda za su taimaki matasa musamman fannin ayyukan yi da sana'o'i tunda in ka dubi ƙasar mu Najeriya muna da matasa da suke gama jami'o'i ko wanda ma ba su gama jami'a ba amma ba su da abin yi kuma gwamnatin tarayya ba za ta iya ko gwamnatin jiha ba za su iya daukan duk wannan matasan aiki ba shi kuma bangaren da zaka kalla bangaren wato masana'antu da kuma abinda ake cewa private individuals ko private companies su ma ba za su iya dauke duk wannan matasan da muke da su ba kuma kasuwanci sai ka koya sai an koya maka sannan kuma kasuwanci sai kana da jarin ma da zaka shiga ka je kai wannan kasuwanci so sai ga matasa da yawa ba su da jari da za su yi kasuwanci sannan kuma babu wanda zai tsaya koya musu wannan kasuwanci sannan shi kansa aikin yin da muke magana nawa ne yanzu misali kamar zaka ga hukumomi yanzu kamar hukumomin yaki da fatauci na kwayoyi NDLA da wannan hukuma ta civil defense sun ce za su dauki ma'aikata dukkan na ga damammakin da suke da su ba su fi 1000 da wani ba amma abinda nake son ga ma sama da mutum 500 sun nemi wannan tsarin dan ka san irin yawan
matasa da yawa yanzu
da yawa a ƙasa so sai ka dinga tunani ta yaya zamu zo mu taimaki waɗannan matasan su samu aikin yi wani zaka ga matashi ne yana son ya aure wani zaka ga yana son yanda zai rike ɗan uwansa zai rike iyayensa duk zaka ga babu waɗannan damammakin saboda rashin abin yi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa nace zan je majalisa in bada tawa gudunmuwar domin ganin ƴan uwana matasa sun samu ci gaba sun samu abin yi
masha Allah to akwai a baya akwai akan yi zarge-zargen cewa ai dattijawan mu a Najeriya ba sa baiwa matasa damar a dama da su domin su koya su rike kasar nan gaba ana ganin cewa babu yanda har aka shigo da wani shiri na Two Young Trend ko nake fadan
shi ware
wani irin tasiri wannan shiri yayi
to ai wannan shirin na Two Young Trend shi ya kawo mu sai da anka kalle ni ka kalle shekaru na in a baya ne bazan iya yin takara ba ma har in
a lokacin da a
baya ne amma zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sa halewa wannan doka ta bada dama duk muka shigo kuma ina son sanar da al'umma cewa a yanzu a majalisa mu matasa mun kai kusan kashi 20 cikin 100 kuma da take magana dijawa ba sa son su bada dama ba haka bane kusan mu ne matasan ba mu hada kanmu ba in muka hada kanmu mu muke zabi mu muke banga siyasa duk inda za a ji za ga matasa ne a gaba yau da za mu hada kanmu a Najeriya irin yawan da Allah ya mana da kuma albarkar da Allah ya bamu da za ka ga zamu iya mu zamu determine ko me ne
wato matasa suna da yancin da su yi wannan to shikenan to yanzu ya kamata mu dan dauki hutu yanzu za mu je mu dawo
Yara annanana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe abayara Allah na na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta en yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so en yara manyan gobe abayara Allah na na en yara manyan gobe en yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so en yara ku bi ma iyaye ku bi malaman
to en yara ku bi ma iyaye kuma wata ran za ku iya zama ɗan majalisi
wannan gaskiya ne kin kuma ne suke son zama a duniya za su zama
eh to Saifulu ka san mun tambaye masu sauraron mu a shafin Facebook cewa su aiko mana da tambayoyi da suke son shi honorable ya amsa su a matsayin sa na matashi kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya ga kuma yadda suka amsa mana ko zaka karanto mana amsan Ashiru Hassan
a tambaya dai ba amsa ba ai honorable ne da ba
amsa haka ne akwa sabo
to akwai tambaya ta farko ta zo daga Ashir Hassan Tingno ban sani ba ko ta gano yake sun rubuta ba daga birnin Yolade a jihar Adamawa yace honorable wani shiri kake na ganin matasa da ke kammala karatu sun samu aikin yi
to alhamdulillah kusan yanzu daga cina dan majalisa wannan mazaba ta tarauni na samu a kalla matasa wani gurbi na a wannan tsari na Empower domin su je a horar da su sannan kuma ina kokarin ganin na bawa matasa jari waɗanda suke son su sana'o'i dan na raba forms haka dan nace ni bazan zo raba matasa kudi ko in ce ku je ku sana'a ba sai ka ga mun sana'ar da kake so kai dan da ita ne zan tallafa maka akan sana'a da kake so
masha Allah
to ya ma amsa shi tambayar Shehu Adamu Dijau inda ku ya tambaye sa daga zuwan shi majalisa zuwa yau menene yayi na ganin ci gabar mazaɓar sanataren
ta
kuma ya riga da ya amsa
to ya amsa wato amsa da Shehu Adamu Dijau kenan inda shi ma kusan tambaya din shi to duba mana wannan tambayar
to ga kuma tambayar Zainab Aqilu Bala tace assalam tambaya ta ita ce ta yaya suke karban ƙorafe-ƙorafen jama'a
wato a majalisa ke
to muna da office din mu na constituency office a kowace mazaba da nake da ita kamar ni ina da mazabu 10 a tarauni akwai officin jam'iyya na kowane mazabu wanda abu da yake a koyaushe za a iya zuwa akai korafe-korafe ko kuma a je a gabatar da wata takarda da ake neman attention dina a matsayina na dan
duk da yake ba lalle bane a ce ita yar mazabar ka bace ba to kuma mazabar ta ba maki shi dan
ita ma tana so ta san yanda za ta iya
to ta binciki wannan constituency office insa da kuma ofishin jam'iyyar sa na mazabu
na'am
ta jin Allah da ta gabatar sako zai iske zuwa gare shi
to masha Allah to da fatan Zainab Aqilu kinji wannan
amsarwan
tambayan taki to akwai kuma tambaya daga Bulama Gashuwa yace tambaya ta zuwa ga matashin dan majalisa wai anya wannan gwamnatin ta san halin talakawan Najeriya suke ciki na tsadar rayuwa kuwa
ai wannan hali gwamnati tana sana ko ba wai a Najeriya bane kadai duk duniya ne tattalin arziki ya shiga wani yanayi wanda wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari tana kokari wurin ganin talaka ya samu sauki a rayuwa kuma ganin talaka ya samu ci gaba in Allah ya yarda
to masha Allah to zaki kara tambaya ko kuma zamu fara bude layin mu domin mu ji na san mutane sana ta kira
to na sauraro lambar dai da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Amina honorable sannan ku da kokari.
To
din da ke mutane sun ji an cewa matashin dan majalisa. Wato da kika ce matashin dan majalisa kina nufin ko kuma ce honorable kai ne matashi a majalisa wato ka ko karancin shekaru kenan?
Kan kace kan ka sai karo dan tambaya amma ga kira ya shigo
mai. To za mu aje tambayar wane ne akan layi?
Sunana Sa'u Muhammad Bajoga.
To kawo Muhammad Bajoga. To ga ta ga honorable
akwai tambaya na wajen dan majalisa. Wane hikima ne za su mana da an mu samu fita cikin wannan yanayin da muke ciki yanzu haka nan na tsadar rayuwa na cikin garin na kasar mu na Najeriya gabaki da.
To na fahimta wata hikima za su yi don fitar da ku daga cikin fitar da al'umma daga cikin kangin matsar rayuwa da ake fuskanta kenan ko?
Yawwa
to ka ji dai tambayan na sa wannan ba.
To malam ina son sanar da kai cewa a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya kawo wanda yake gaban majalisar ƙasa dama ya kira shi kasafin kuɗi ne da yake son ya kawo ci gaba a tattalin arziki kuma shugaban ƙasa yana kokari wurin ganin inganta rayuwar talaka wanda shi yasa aka fito da tsare-tsare wanda za a taimaki talaka ya rike kansa kuma a samu abubuwan yi musamman fannin kasuwanci.
To masha Allah to kawo Abubakar Bajoga da fatan kaji amsar wannan tambaya ta ka da kowa honorable
ga kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam rahmatullahi.
Ko za ka gabatar mana da kanka?
To kina na shan Sawaila me mai karama hukumar Jihar Jihar Katsina gida.
Daga wani jiha?
Jihar Katsina.
Ai radion ka ina ji tana dan gociya ni ban ma saurari me yake cewa ba. Honorable ko ka ji abin da yake ne? To menene tambayar ka ga honorable?
Yawa to kuma ta dan wasu shine ne kokari suke akan ayyan talakawa wanda ba su da gari.
Wato wani irin kokari suke yi akan ƴaƴan talakawa waɗanda ba su da galihu?
To ya dai dan bayyana mana a farko inda ka saurara to amma dai bari mu ji. To mun gode da wannan tambaya taka kafin tunda dai ka ansa wannan tambayar dazu amma bari mu ƙara dauka mu ji wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam daga ina ne kuma wa yake kira?
Nijar ne umma mala ana daga dokon zuwa cikin horon Nijar.
To mun je makwabciyar Najeriya to barka da zuwa. Akwai tambayar
ki san abin da za ka yi ko mun nan mun je mu dawo da ayyan ballista dokoki kamar ƴan yara matasa. Wai ina tambaya shi yanzu kamar ƴan ballista da dokoki na yara da ake na matasa. Kuma sai a yanki doka ta kasa.
Abin da yake magana aka ba shi ba. To mun gode kwarai ga sai tambayar ka abin da yake nufi ka san cewa a Niger akwai wani tsari da suke na ƴan majalisu daga na yara wato matasa ƴan makaranta
wato kaman children's parliament.
Yawwa eh ba ma yi a Najeriya
muna da shi nayi lokacin da nake makarantar primary.
To yana tambayan cewa za a yi doka akan suna iya yanke doka
a wasu da babu su a cikin kundin tsarin mulki.
Yawwa to ka ji
azu sun bai ka kamar wasan kwaikwayo ne wato horo ne ake yi
wa matasa yan
yara
koya musu yanda tsarin yake
baya cikin kundin tsarin kasan mu
haka. To masha Allah to kamar yadda muka ce da farko tambayar da na maka a dazu cewa kai ne mafi karancin shekaru a majalisar wakilai shin gaskiya ne haka kuma akwai wanda da suka yi kashi
akwai waɗanda muke kusan sa'anni wanda mai bi bambancin watanni ne haka
watanni
amma kusan in ce ina cikin wanda muka fi karancin shekaru kusan in ce a jihar Kano mu 24 ne ni ne nafi kowa karancin shekaru a cikin ƴan majalisar 24
jihar Kano
na jihar Kano eh ba na jin akwai wanda yake
kasa da yau. Amin wa alaikum salam wane ne kuma daga ina ake kira?
Sunana Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin Kori daga jihar Yobe karamar hukumar Nigeria.
To Biradada daga jihar Yobe to me za me ne tambaye ka ga honorable?
Wallahi naji dadin yadda dan majalisa ya bayyana kansa bai ji tsoron bayyana kansa ba. Ai waɗansu suna koyi in ciye su ma domin ko ne hujjar su ba mu sani ba amma ya ɗauko tarihin sa tun daga makarantar da yayi
masha Allah
ne yayansa bai koyi duk wani abu da ka sani na a tambaye mutumin da ake ga lalle akwai gaskiya a zuciyarsa wannan dan majalisa yayi. Allah ubangiji ya taimaka mana ya taimaki Najeriya. Allah ka mana zaman lafiya. Magana ta kenan. Suna na Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin daga karamar hukumar Nangeren jihar Yobe.
To muna godiya Alhaji Umar.
To Alhaji Umar ka ji dai honorable ya ce yana godiya to masha Allah.
Ga wani kira nan. Assalamu alaikum. To kaman dai alamun layi ya goce
yayin halansa layi to masu sauraro layi kuma bude suke domin ku kirawo ga dan majalisa yana zona amma na ji dadin yanda ya kira ya bayyana cewa wasu kan boye kansu wasu ka san da cewa wasu ma ba san ma wasu waye dan majalisan sa ba
gaskiya ne
ga kira nan ya shigo mana assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam daga wani jiha
Amina wala ina muku fata alkhairi
muna amsawa daga wani jiha
sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PRO na taskar mabugawa ta yardin zazzau
to mallam Hamza ga ka ga dan majalisa kai tsaye wani tambaya kake
lalle na ji kai tsaye wato daman mu babban abin da muke so kenan musamman ma to yanzu dai shekarun shi shin ya kai nawa idan kamar yadda na ji kamar masu ke masu wato yanayin nauyin wato auna wato shekaru
sun
ce matashi musamman ma shi kan kasance akalla daga dai shekara akalla a ce 18 zuwa har 40 haka wa'ansu kan ce daga nan shi ake kiran shi
matashi
ko ya haura haka to shi kuma ana tunanin cikin ya shiga sauran irin
dattijawa
to garin shi nawa har ke za a ce shi misali na wakiltar matasa ku fata alkhairi Hamza Balarabe Alhazawa PR on taskar mu ga tunanin da za a sashi
lafiya to wallahi Hamza
za mu ga wannan
tambaya
to ni ina kasa da 40 ban kai 40 ba ina tsakatsaki ina
rubutu kaji ya fada rukunin matasa
so ina cikin matasa na gidi
to kaji rukunin matasa ya fado rukunin matasa a matashi ne matashi ne sosai kuwa ai mu matasa ne sosai masu jini a jika ba irin ba amma ba irin matasan su Yusuf Haranda ba fa wannan matasan na gaskiya ake magana
to daktar dai yana nan kasa yana sauraron
ba wai matasa ɗan sama da shekaru 50 ba ake magana ba
daktar dai yana nan kasa yana jin
kasa da 40 ake magana
to ga Juli nan ta amsa wani kira assalamu alaikum
to bari mu ji wani ne kuma akan layi
sai kira daga malam Bahmi ya kuwa daga Damaturu
ya suna
daga jihar Yobe kenan
daga jihar Yobe
daga Damaturu
Damaturu to malam menene tambayar ka
yau ga Allah tambaya ta ayi mai zumu na Najeriya to gaskiya mun ba sa ma zuwa masa kamunan ziyara balle su zo su muna aiki a jahohin mu saboda haka me yasa suke muna irin wannan kamar tana kaza bita da eba kudi ko ba sa su ta aiki sai da lokacin da abin ya zo su zo su duba su kama na ziyara kada wannan ba daidai bane gaskiya
to mun gode
to
alhamdulillah ni kusan ce tsarin mu ni ko tsari na kusan duk sati ina mazabata na jihata a jihar Kano in kaga ban je ba sai dai in bana nan kamar irin wannan tafiya da ta same ni amma kusan koyaushe ina mazabata
to ɗan tarauni ina je kuna ji
kuma abin da nake so na sanar da shi cewa yanzu akai zabe yanzu ɗan majalisa suka shigo so ba kasafin kuɗi da majalisar nan ta gabatar shine na 2020 wanda ba a fara komai ba maybe abin da yasa kila ɗan Bakari ɗan majalisar sa nake ba dan ban san su ba kila shi yasa ba sa iya zuwa gida dan ba su san me za su je su ce wa mutanen su ban
wani sarabe
su wanda suka zabe su to shi yasa an akai hakuri na san aka zartar da kasafin kuɗi za su ga ayyuka tunda kowane ɗan majalisa akwai ɗan abu da ake ware masa domin ya je wa mutanen sa aiki
to idan ba su gani wa shawara zaka ba su kamar waɗanda suke hukunci su ba su ma san ɗan majalisar su ba wa shawara ta yaya za'a yi su neme shi
to abin da nake tunani shine ai kowane dan majalisa in dai dan wurin ne a wurin aka haife shi yana da iyaye yana da ɗan uwa yana da abokai
an san shi
saboda haka sai su neme shi turu ɗan uwansa ko abokansa su je su same shi su gabatar da matsalolinsu domin ya magance musu matsaloli sai dai inda ma ba anan yake ba
to na da matar dai kaji amsar tambayar da aka baka da fatan ta gamsar da kai
to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe kafin mu ci gaba da shirin ku shakata da wannan waƙar
Rabana ayyo mu garagamar mahanku jammu kuke bunku miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka na Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumu kowa ba na leka kasa na yawo na dakata na zauna na yi al'a jam ne kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba anyi shekaru sun shude anyi wahala petrol da amma petrol yayi tsada kanan zuri yayi tsada dana ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabu kabu sai dai tafi sune motar talaka
abuna motocin na talaka
na ji tausayi ayya na ji tausayi ayya na
To,
ko dai suwa tare da fasan alkhairi a gare ku kuna tare da Kabir Kwangla flyover Daria
to mallan Kabir muna sauraron ka menene tambayar ka yau
to sai fa dan majalisa barka da zuwa
to yana jin ka
to sai tambaya na gari zaka ga jama'a kaman mu kenan talaka mun gasu dan majalisu kuma sun tafi sun bar gundumomin su kaman ba hanyoyin ruwa ba dai wani hanya mai kyau wanda idan aka gyara irin waɗannan abubuwan za su amfani mutane da yawa sai kaga kuma ba a yi wannan ba an je ana daukan wani mashin ko wani moto ana ba wa sani dan siyasa a bangon wanda ga abin da ya kamata a yi mai muhimmanci wanda zai amfani kowa da kowa to me ne me yasa ake yin irin wannan shi ne nake so in ga Allah sai maka a gaya
to man Kabir Zaria mun gode honorable kaji tambayar sa da yadda kika amsa kusan makamanciyar wannan abu
to man Kabir ka san kowanne wuri da irin yanayin sa zaka ga ka san akwai aiki na gwamnatin jiha akwai aiki na gwamnatin tarayya akwai wurin da dan majalisa ba zai iya shiga yayi aiki ba saboda ba hurumin sa bane kila hurumi ne na gwamnatin jiha sai dai ya taimaka yayi magana a zo ayi kuma zaka ga wayansu sun fi bukata ka tallafa musu yanzu zaka zauna da mutane da yawa ka tambaye su zai ce maka gwanda ka ba su kudi su sana'a ko ka siya musu abin sana'a
ga wani aiki to ga
kiran mu nan na karshe ya shigo assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
daga wani jiha
daga Maiduguri
daga jihar Borno
sunana Musa Ilyasu
to malam Musa ga kaga honorable menene tambayan ka gare shi
ina tambaya honorable mun san dan tarauni ni kusan dan na tarauni dan kirkiru mara
halo muna jin ka muna tare da kai
sai ko kullun yazo yana ganin yan tarani ko yaushe to kuma na fara maka kansu kamar yan su mutunta da sai haka in yazo ba abin da yake mana
to fa kaji shi dan Nasarawa ne makwabcinka ne to tunda kai kana zuwa kana kallon kana zuwa ka ga waɗanda suka zabe kai mazabanka
to shi ba kai musu su ziyara su Nasarawa
to ai in ne haka na shiga hurumin tunda suna dan majalisa a wurin
to madalla honorable mun gode kwarai da gaske da ka karbi
gayyatar mu ka zo nan mun gode kwarai da gaske
to ni ma na gode
to madalla
masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lazarus Gresham the engineer mu ne wa Mr. Cedric tare da abokin aiki na da ya tayin gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
da kuma honorable da ya kawo mana ziyara
nagode kwarai da gaske
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
I'm gonna make it.